Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mita 60 da mita 25 da mita 16. Kuna iya jin shirye-shiryen namu a ƙasar Jamhuriyar Niger ta FM a gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Dalol FM muryar Arewa da kuma Niya. Haka nan kuna iya jin shirye-shiryen namu yanzu haka nan kai tsaye ko duk lokacin da kuka samu dama ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com. Masauraranmu assalamu alaikum, ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki, muke fata kuna nan lafiya da wannan hantsi. Ba labaran duniya, Sahabo Imam Aliyu zai gabatar muku da shirin nagari na kowa, amma da farko ga cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da hantsi ga cikakkun labaran mai karantawa Grace Alheri Abdu. Dan takarar shugaban ƙasa Amurka ƙarƙashin tutar jam'iyyar Republican Donald Trump ya alƙawari jiya Asabar cewa zai fara ta sakiyar dubban bakin haure dake Amurka ranar farkon da zai kama aiki a matsayin shugaban ƙasa. Da yake jawabi a wajen gangamin yakin neman zaɓe a jihar Iowa, ɗaya daga cikin jihohin da za a fafata, Trump ya jaddada alƙawarin da yake tallata kansa da shi na gina ganuwa kan iyakar Amurka da Mexico. Ya kuma ba da wani sabon bayani kan tsarinsa na shige da fice da ake sukarsa a kai cewa cika baki kawai yake ba shi da wata makama. Trump ya ce zai bi sawun bakin da suka shiga ƙasar da takardun visa ya tabbatar sun koma gida idan wa'adin zaman da aka ɗiba musu ya cika. Ya ce idan ba mu sa ido mu tabbatar an kiyaye dokar visa ba, mun bar iyakar mu buɗe kenan. Ya kuma ce tantance masu izinin zaman da za a yi a duk faɗin ƙasar zai hana waɗanda ba 'yan ƙasa ba samun tallafin da ake ba Amurkawa marasa galihu. An kuma kushewa Trump domin yin misali da kashe 'yar uwar fitaccen ɗan wasan ƙwallon ragan nan Dwayne Wade da ya yi wajen neman goyon bayan baƙaƙen fata da cewa zai fi kyautata rayuwarsu. Yayin yaƙin neman zaɓe cikin makon nan, Trump ya ce zai ɗauki matakan kawo ƙarshen tashin hankali da ake fama da shi a waɗansu birane. Binciken ra'ayoyin jama'a na baya-bayan nan da tashar labarai ta NBC da kuma Wall Street Journal suka gudanar na nuni da cewa 'yar takarar jam'iyyar Democrat Hillary Clinton tana da goyon bayan kashi 91 cikin 100 na Amurkawa baƙaƙen fata masu kada kuri'a, yayin da Trump yake da kashi 1. A halin da ake ciki kuma, jiya Asabar aka yi wa Clinton bayanai kan harkokin tsaron ƙasa na tsawon sa'o'i 2, wanda shine na farko tun da aka tsaida ta takarar shugaban ƙasa wata guda da ya shige. An yi mata bayanan ne akan muhimman ƙalubale da suka shafi ƙasa da kuma ƙasashen duniya da ke gaban Amurka a wani ofishin gwamnatin tarayya da ke kusa da gidanta a birnin New York. Bisa doka, ana buƙatar ofishin daraktan ma'aikatar leƙen asiri ta Amurka ya yi wa 'yan takarar shugaban ƙasa da manyan mashawartansu bayanai da suka kunshi na sirri kan harkokin tsaro domin yin ɗamara kafin su kama shiga karaga mulki. An yi wa Trump irin wannan bayanin cikin wannan watan na tsawon sama da sa'o'i 2. An kuma shafe kimanin shekaru 60 ofishin leƙen asiri na Amurka yana yi wa 'yan takarar shugaban ƙasa irin wannan bayani. Mayakan da Turkiyya ke marawa baya sun samu saɓani da dakarun Kurdawa a arewacin Siriya jiya Asabar, abin da ya sa abokan ƙawancen Amurka a yaƙi da ƙungiyar IS suka kusa fidda raini. Kamfanin dillancin labarai na Turkiyya Anadolu ya ce an kashe sojan a Turkiyya 1, aka kuma ji wa waɗansu 3 rauni a wani harin roka da mayakan Kurdawa suka kai a gwamnatin Ankara ta bayyana a matsayin 'yan ta'adda. Jami'an Amurka sun bayyana YPG a matsayin ɗaya daga cikin manyan abokan ƙawancenta a yaƙi da ƙungiyar ISIS, yayin da Turkiyya ta buƙaci YPG ta janye daga dukkan yankunan kan iyaka da aka ƙwace daga ƙungiyar ta IS. A halin da ake ciki, manzon Majalisar Ɗinkin Duniya na musamman Stephane de Mistura ya ce cibiyar ta Majalisar Ɗinkin Duniya tana shirin kai agajin gaggawa birnin Aleppo da Siriya ta mamaye, wanda za a aiwatar da zarar an cima yarjejeniyar tsagaita wuta. Da Mistura ya faɗa a wata sanarwa cewa Rasha ta ba da tabbacin za ta mutunta shirin agajin gaggawa na Majalisar Ɗinkin Duniya. Ana kuma neman haɗin kan gwamnatin shugaba Bashar al-Assad, babban abokin ƙawancen Moscow, kan tsarin da aka gudanar makon nan. Majalisar Ɗinkin Duniya na shirin samar da agajin gaggawa ga dubban mutane da suka makale a Aleppo, su kuma maida wutar lantarki a birnin da lokutan baya mutane miliyan 2,300 ke zaune. To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yaƙi da ta'addanci zai kasance kan gaba a ajandar yayin ziyarar farko da sakataren ma'aikatar harkokin wajen Amurka John Kerry zai kai Bangladesh da take farfadowa daga harin da aka kai ranar 1 ga watan Yuli a wani gidan cin abinci da kungiyar ISIS ta ɗauke alhaki. Mutane 20 suka rasa rayukansu a harin, 17 daga ciki kuma 'yan ƙasashen ƙetare. 'Yan sanda a Bangladesh sun faɗa jiya Asabar cewa sun kashe madugun harin da kuma waɗansu 'yan bindiga biyu a wani farmaki da aka kai a maƙoyarsu da ke bayan Dhaka. Wani babban jami'in ma'aikatar harkokin wajen Amurka ya shaidawa manema labarai cewa an ƙara tattaunawa da dama da kuma shirin haɗa hannu tsakanin hukumomin da rundunar sojan Amurka, kuma tana nazarin ƙarin matakan da za ta iya ɗauka na haɗin gwiwa da Bangladesh. Kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya ya yi magana da baki ɗaya wajen kucewa harbin makami mai linzami na baya-bayan nan da Koriya ta Arewa ta yi, da kwamitin ya bayyana a matsayin keta doka matuƙa da saɓawa haƙƙin da Koriya ta Arewa ke da shi kan ƙasa da ƙasa. China, babban abokiyar ƙawancen Koriya ta Arewa, ta goyi bayan matsayin kwamitin na sulhu. Kwamitin da ya ƙunshi ƙasashe 15 ya faɗa ranar Juma'a wata sanarwa da Amurka ta rubuta cewa za a ci gaba da sa ido sau da ƙafa kan lamarin da kuma ɗaukar ƙwararren matakan sanarwa, sai dai sanarwa ba ta bayyana ko waɗanne irin matakai ne za a ɗauka ba. An kushewa Koriya ta Arewa sabili da karkatar da arzikinta wajen ƙera makamai masu linzami yayin da ta gaza biyan buƙatun al'ummarta.
Labaran duniyar kenan kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai ku gyara zama ga Sahabu Imam Aliyu zai gabatar muku da shirin nagari na kowa.
Nagari na kowa. Jama'a masu sauraro mu, assalamu alaikum, da fatan kuna hantsi lafiya. Gwamnatin jihar Kebbi ta ce za ta sake farfado da shirin horar da malaman makarantu da suke karkashinta lokacin da suke hutu a zaman wani mataki na haɓaka harkar ilmi a jihar. Gwamnan jihar Alhaji Abubakar Atiku Bagudu ne ya bayyana ka lokacin da yake jawabi ga malamai 'yan asalin jihar Kebbi a jami'ar Usman Dan Hodiyo a wata ganawa ta musayar ra'ayi da suka yi kan harkokin ilmi a jihar ta Kebbi. Ga Maryam Atu Muhammad da ci gaban wannan rahoto.
Gwamnan ya ce ɗaukar matakin ya zama wajibi saboda la'akari da yawan ɗaliban da ke faɗuwa jarabawa da hukumomin jarabawa ta WAEC da NECO ke shiryawa, inda ya ƙara da cewa sake horar da malaman zai kasance wani yunƙuri na ɗaukaka ilimi a jihar Kebbi.
We have school administrators that are not competent. We have school teachers that are not able to teach anything, and yet we have a social mindset which is not allowing the needful to be done.
Gwamna Abubakar Atiku ya jaddada buƙatar da ke akwai da dukkan masu ruwa da tsaki game da harkokin ilimi da su dukufa a fagen sauke nauyin da ke kansu don cimma wannan buri na bunƙasa ilimi. Bayan kammala taron, na sadu da ɗaya daga cikin waɗanda suka bayar da gudunmuwarsu a fagen taron, Dr. Sumaila Ahmad Kamba, ga yadda hirarta mu ta kasance.
Gudunmuwar da na bayar shi ne a kan yadda wato Kebbi State za ta ci gaba a kan harkar ilimi. Akwai matsaloli da muke da su a Kebbi na harkar ilimi. Na ba da matsalolin wasu daga cikinsu, kuma na ba da abubuwan da za su magance waɗannan matsalolin. Misali, kamar muna da matsala ta wato azuzuwa gine-gine mahiyar makarantunmu. Ba mu da isassun makarantun ne musamman a ƙauyuka. Za ka ga ƙauye in ma akwai makarantar babu malamai. Kamar in muka ɗauki ɗaya daga cikin local government ko wasu daga Kebbi State, za ka samu local government ko kuma in ka je ƙauye da makaranta amma da malami biyu kawai. Waɗannan malaman kuma wato ba ƙwararri ba. Don haka wannan babban matsala ce. Ba dai isassun makarantun ne, ba isassun gine-gine, ba isassun wato wurin zama, kuma ba isassun malamai. Malaman ma waɗanda ke nan kusan wato ba ƙwararru ba ne.
Wato wannan fanni kake so gwamnati ta shiga cikin wannan al'amarin na gyara?
Na'am. Wato gwamnati na shiga cikin wannan da gyara na farko wato a dauko committee na kwararrun masana wayanda za su wato dubi wannan al'amarin domin a magance matsalar malamai tukuna. Malaman da ke iya karantarwa sai su ci gaba, wanda ba iya karantarwa sai a yi wato wani kaman institution, wani training school wanda yake, wanda bai iyawa sai a saki training din ne yanda zai amfani ga jama'a ya sake koma yana karantarwa. Kuma gefen infrastructure kaman stable da sauransu, wannan gwamnati na ina ta kokari. Kuma makarantun ne da yake an gina wasu, to abin da muke fata shine wato a dauko malamai, a dauki kwararrun malamai a ƙara wasu wa'anda kenan ai training din su. Wanda baya iyawa, wanda bai iya karantarwa, to ni a shawara ta anan shine gaskiya a saman mai wani abu ba a karantarwa ba, domin karantarwa ta wanda ke iyawa ce. Idan baka iya karantarwa aka sa karantarwa, to ana kawai cutar dalibai ne, kawai da cutar al'umma gaba daya.
Ka shike kai malami ne kwararre ga hanyar lissafi, yawancin dalaman mu suna fadi wannan gawaye din ku zane ku, me zaka ce wa?
Na'am. Wato akan samu matsalolin iya lissafi mafi yawan lokaci daga dalibai da malamai. Ta hanyar dalibai wato ba su da ra'ayi na abin, to malaman da ake dauka wani lokaci su kansu ba su iya koyar da lissafin ba. Don haka abin da ya kamata shine idan aka dauko malamai, musamman wanda ya karanci lissafi amma baya da yanayin yanda zai iya karantar da lissafin da kyau, wato kana iya lissafi amma kuma ba tare da ka iya yanda ke karanta da shi ba,
methodology.
To don haka sai ka je ka koyi methodology, ka kai hanyar karanta da shi wannan ilimin na lissafin. Ka iya lissafin kuma kana da wato ilimin hanyar koyar da shi, to zai taimaka kwarai da gaske wajen cin jaraba da kuma samun isassun malamai. Kuma ya kamata tun 1991 a wani conference da aka yi a Benin aka ce to saboda lissafi na da matsala, ana son a wato ƙarfafa masu yin lissafi, ya kamata a ba su wani kaso na musamman malaman primary da secondary, a ɗan ƙara musu wani abu daga kason da ake ba, domin me? Domin wanda ke ganin cewa mai karatu lissafi an ɗan ƙara mai wani abu shi, to zai sa wani ya shigo domin shi ma ya iya lissafin ya karantar. Su kuma malamai, to ya kamata wato a bar tsoratar da yara wajen karantar da lissafi, saboda tsoratarwa da ka zo sai ka nuna cewa lissafi wani abu ne na aljannu, a lissafi abu ne wanda yake kowa na iyawa. Lissafi kusan yafi komai sauki, saboda abu ne wanda in anka ce bibi ne, uku uku ne, don haka in ka tsaya ka iya shi zaka iya.
An ce nuni ya ishe mai hankali. Maryam Ato Muhammad, murya Amurka daga birnin Kebbi, Nigeria.
Wannan kiɗan tika ne, wannan batun tika ne, tika uban karatu. Idan ka haifi ɗanka ka tafi gun karatu, tika isa iyake farce sannan ya wanke riga, ije aje ka gane yaro izan karatu. Idan kuɗanka ya kwana ɗaya ya kwana biyu bai zo cikin haji ba, tika ka gane zai bi shi har gidansu da ido ba lafiya ta yi. Idan ka haifi ɗanka sannan ya yi firamare ai, ya yi sakandire ai, ya je yunibasti, ya je Yemen da Rasha, ya gangara Amerika, sannan ya sauka London, ya gangaro ta Paris, sannan ya yi gida da moto malam a kwan atashi wani tica ko bai da keke, ko tica ko ban karatu.
Masana harkar ilimi suna juyayin yadda tsarin ilimi a Najeriya yake yaye ɗalibai waɗanda koda sun karanta fasaha sun fi sha'awar zama a ofis maimakon su fita fili su naɗe hannun riga su kama aiki. Har ma waɗansu da gwamnati ta kashe kuɗi aka koya musu sana'o'in hannu, kayan sana'o'i da ake ba su da zarar sun kammala samun horo sai su juya su sayar da su. To ta yaya za a sauya wannan alƙibla? Masana da suka hallara jami'ar jihar Taraba sun tattauna kan wannan batu ga rahoto da Lawal Sani Kona ya aiko mana.
Dr. Danjuma Nungus na kwalejin ilimi na Akwanga da ke jihar Nasarawa yace aiwatar da tsare-tsare da manhajar ilimi wadda aka sani a turance da curriculum ta tanada shi zai warware maslahar rashin wanzuwar ilimin ayyukan hannu tun daga matsayin primary.
Wannan conference da mun zo muna kokari mu gani cewa ilimi na sanoyi ya kasance yanda aka mata a Nigeria domin a samu aikin hannu. Yara sun fita a makarantu da yawa ga suna suna zube ba aiki yanda zai yi a samu wani daga primary school ko kuma secondary shine an yi wani curriculum 2013 na sanoyi din wanda aka mata akwai daga primary school har zuwa secondary. To abin da muke kokore yi yanzu as an association shine mu gani cewa wannan curriculum din a implement na shi yanda aka mata a yi amfani da shi ana bi makarantu ana wayewa ma jama'a domin a gani yanda za a implement wannan curriculum. To ayin dai in wannan curriculum ma implement na shi yanda ya kamata yanda NRDC sun yi shirya shi insha Allah mutane primary da secondary da su gane manufa ko kuma amfani sanoyi kafin su ke university. To in sun zo kwa kaga by time sun san shi sun san da wannan sun san da amfani din so that in sun gama sun ke university su sun riga sun gane ko sun shiga college of education ko polytechnic sun gane cewa a yawa sun mallaki sana'ar su kuma wanda sun gama primary school din ma wanda sun gani ba za su yi su ci gaba da makaranta boko ba za su yi su be line na nasana har su samu nasara ciki su zamato abin da zai ba su abinci yau da kullum.
Kana aiki wani lokaci kakan fita supervision zuwa makarantu a ganinka waɗanne abubuwa ne suke hana cin nasaran wannan shiri na samar da ilimi na aikin hannu a makarantu irin su primary da secondary?
Wato na ɗaya abin da yake hana wannan abu sosai-sosai primary da secondary you see the curriculum da an yi yanzu shekaru biyu baya da na yi faɗa nan malamin da suna primary school yanzu haka da yawansu ba su da kwarewa ba su da cikakke ilimi a kan wannan curriculum ba domin abin da an yi amfani da shi an koya musu a lokacin da suna teachers college da suna college of education daban ne. So karanci ma'aikata wanda suna da kwararre knowledge a kan wannan curriculum akwai yana da damuwa. Then yanda za kayaki da ya kamata a koya da su wato kayan koyarwa da ya kamata ana nuna musu a primary school su gane wannan shine engineering materials ga wood ga metal ga electrical own wana din ma ba su da isheshe daga makarantu ɗaya-ɗaya ne suka ga suna da shi public schools na gwamnati kaga ɗaya-ɗaya ne suna da shi wannan ma ya kasance da obstacle there. Then na uku yanda za a jaraba su yana shi ma yana da dama domin yanda ana jaraba yara makaranta a kan sanoyi daban da na ilimi haka kawai sani na kwakwalwa daban da sani na hannu. So yanda za a sesi na shi suna babanta na kamar na sana na hannu akwai step by step in ka ce yawa akwai in ka ce ka bada task kamar misali a tada mota to akwai abin da zaka yi diki da ka bi kafin mota ya tashi a assessment na farko zak an ce ko ga aiki da zaka ji kai tada mota nan. To abin na farko da zaka bi shine ka nima key din dole sai ka nima key na mota din then na biyun sa sai ka bude mota na uku sai ka shiga na hudu zaka zo nan ka made gear a neutral na biyar sai ka sa key a cikin ignition na shida in ka juye sai ka juye shi a hannu dama. To in ka yi wannan duk abubuwan skills da na faɗa nan guda shida nan in ba tare da wani ba in ba wai mota na yana da wani damuwa ba zai tashi. So akwai ana koya aikin sana'an nan a dake-dake akwai skills procedure da ana yi kowane aiki da za a bar ma yara. To yadda za a assessing wani abu din yana da damuwa, ba kowane malami ne yayi yayin shi a makarantu ba.
Da watanni da rarrabawa marayu kayan makaranta wato uniform ɗan kasuwan nan Alhaji Idris ɗan Laiman Funtuwa ya sake yunkurowa inda ya zabo iyaye masu ƙaramin ƙarfi don ba su kayan sana'a domin ci gaban tallafa karatun ‘ya’yansu. Alhaji Idris ya kashe kusan naira miliyan 5 domin sayo babura da za a yi haya da su da kekunan ɗinki da firji-firji waɗanda iyayen za su taimaka da su. Ga ƙarin bayani a tattaunawa da yi da Zaharaddin Sani Funtuwa.
Shugaban wannan kwamiti na rarraba wannan tallafi ga iyaye domin su ƙara ƙaimi wajen tallafawa karatun ‘ya’yansu, Alhaji Sala Danda ya ce babu shakka wannan tsari zai taimaka yara da ba su zuwa makaranta su ma su samu zuwa wannan makarantu.
Wannan ai ba shi ne farko ba. Tallafin nan mun fara shi da an ba da guda 15, yanzu an ƙara an ba wasu. Takaice dai abin da nake gaya ma an ba da mashin ya kusan 30 yanzu. Wani zai ɗauki ‘ya’yan shi ya kai su makaranta, wani ya kai su makaranta suna zuwa makaranta ƙasa nesa. Wasu suna zuwa dai zuwa makaranta zai zama musu wahala. Yanga ya kamata ya bada wannan tallafi in mutum ya je ya kai ‘ya’yan shi makaranta, lokacin da ya kai su kuma sai je nemo musu abin da za su ci kayan su dawo makaranta. Alhamdulillah ya samu shi ma yana faɗaɗa yanda ya kamata, yanda kowa zai dogara da kanshi. Maimakin ya zo ya zamana ka zo wurin shi ka launa ya ɗauna abu ya baka, maimakin ya baka ya kamata ka dogara da kanka. To wannan tallafi da yake ana ba mutane ne ba wai an gama ba ne ba, yanzu ma ana ci gaba, mun ma ƙara ba da oda wasu, an ƙara ba da oda, mun ba da oda 30 yanzu. Yi waɗannan mashina mun sai su kan miliyan 5 yanzu. Kamar mata su ma akwai wanda muka sai makekunan ɗinki, akwai wanda gab aka ba fridge. Maimakin yarinya in ta dawo makaranta ta ɗau talla, wannan fridge da ake yin kankara da shi da ruwan sanyi za ta amfana. Keken ɗinki kuma da aka ba iyayensu in sun dawo makaranta maimakin su ta yawo, to wannan keken ɗinki shi ne yarinya za ta zauna. In ta dawo makaranta ta zo uwarta ta nuna mata yanda za ta.
Alhaji Idris ɗan Liman Funtuwa shi ne ɗan kasuwan da ya ba da wannan tallafi na kayayyakin sana'o'i domin iyayensu nemi na kansu don tallafawa karatun yaransu.
Kamar yadda muka hira da ku a baya kan sha'anin ilimi, wanda muka ce mu kanmu za mu taimaka ta hanyoyi daban-daban domin ilimin nan inganta. To sai muka ƙara zama muka wace hanya za mu ƙara faɗaɗa al'amuran nan ta yadda ilimin nan zai inganta. To za ka samu iyaye suna son ‘ya’yansu su je makaranta, amma yanayi da kasuwa da halin da ake ciki ya jaza hakan na wahala. Wani lokacin za ka an ce ma uba ana son kuɗin littafi ko kuɗin takalmi ko kuɗin biro, wannan sai ya hana yaron ya samu damar da zai cigaba tafiyar da harkokin shi na yau da kullum. To sai muka ce ya kamata su ma iyayen mu tsuntsunto mutane daban-daban, mu ba su tallafi na babura wanda su je su yi sana'a. Yadda in gobe ɗaya ya zo ya ce yana son littafi ko takalmi, uban nan ba zai kasa samu mashi da wani abin ba. To shi yasa muka tara wasu mutane muka ba su babura, wanda a cikinsu ma akwai wanda ya gaya mani baburan da muka bada baya ya ce duk sati 700 yake samu in yi wannan sana'a. ta express to kaga wannan hanya ce domin dai ilimin nan ya inganta so shine muka bada wannan babura da prizes haka ga mata wanda su ma za su dan yi sana'a ta su samar da hanyar da ƴaƴan su mata za su samu abin da za su je ku samu kudin tara na makaranta mace ce ta zo ta sa ita talla sai yau aka ce to ke ma macen da kika sa yake talla ga prizes an baki ki kullar ruwa a cikin gida zo a saya to wannan ɗan ribar da za a samu za ta hana yaran nan zuwa tallace-tallace to amma idan aka samu ana tallafa ma masu karamin karfi to zaka samu tallace-tallacen ma zai kadan wanda za ga yaran sun tai makaranta kuma sun daina yawace-yawace wanda yawace-yawacen ma na kawo illoli ga su kansu tarbiyyar yaran wannan ya kira waccan wannan ya kira wannan wani magana banza ma zai mata amma idan uban ya samu hanyar da zai iya riki kanshi to da yadda Allah zaka samu tallace-tallacen za su yi sauki sai mun taho mu kanmu yan kasuwa mun tallafa ma gwamnati su sun yi abubuwan da za su iya yi mu ma mun zo mun yi wanda za mu iya yi to in Allah ya tension zai sauki abuwa za su ƙara ci gaba
to ta fannin irin tallafa ma yara wajen karatu musamman abin da ake ce masa scholarship kana ga akwai shi cikin kudirinka na ƙara kama yara ci gaba bangaren ilimin su
insha Allah ba da dadewa ba za mu sa committee shi ma a zauna a ga me za mu yi nan bangaren domin ilimin nan kamar da na sha hudi a baya yana da muhimmanci so akwai shirye-shirye da muke yi marayan da muka dinka ma uniform din da muka ba su a baya waɗanda ke nesa su ma in Allah ya yarda za mu yi kokarin mu ga ko ɗan kekuna ne mun sama masu domin su samu su zo makarantar nan dan zaka samu wanda ke nesa kafin ma ya zo makarantar rana ta yi ana bukatar dalibi 7 da rabi a cikin makaranta wani sai ka samu tara ma ta yi bai karso ba domin ila kasar da tashi yazo iyayen ba su iyawa
na tattauna da wasu waɗanda suka amfana da wannan tallafi na kayakin sana'o'i da za su tafiyar da ilimin yaran su zuwa gaba
sunana Alhaji Gambujiya nan
jina
saboda ni kamar ni akalla ina da yara in secondary guda biyu ina da yaro wanda yake AC har yanzu bai gama ba yanayin rashin samun kuɗin zan biya mishi makarantar shi da na tatsiya ni anan abinda zan yi duk wanda aka ba shi wannan mashin tallafa ma yaya musu karatu kiran da zan kare anan ba masu hannu su ne to kaga ya kamata su ma yan siyasa su koyi da abin da dalilin yake anan funtuwa
sunana Hajiya Hajara Usman
kamar me aka wace
an ba ni friza babba wace ko kai dan jarida ka shiga ciki zan saka in kulli saboda girmanta ina nan ina kankara na so makankara ina sai da demu da kunin zaki da kunin aya ina taimaka ma yaya na marayu zuwa makaranta
sunana Rabi Yelo mai shadda wannan mashin gashi nan sabo yanzu kanshi nake talla shaddoji kuma nakan dauki yaran kai su makaranta kaga mu mun amfana mu dai abinda zamu ce Allah ya saka mai da alkhairi
na Balarabe Ibrahim Rabu
kamar dai daga cikin wanda suka amfana da mashin
eh ina daga cikin wanda suka amfana da mashin karon farko da aka bada
to me kake da wannan mashin yanzu
mashin da yana neman kudi tare da shi na ba shi ana neman mun kudi da shi amfani da kudin ne ta hanyar biya ma yara kudin makaranta da kai su makaranta da dawo da su kuma zuwa gida
Zaruddin Sani Funtuwa sashen Hausa na muryar Amurka daga Katsina a Najeriya
dan makaranta mi yi karatu shi ilimi hanya ta nagarta
shi wuri rana yi karatu ni a wurin mulma yarai na rana ta zo wacce na handa ni ilimi shi ilimi na rana wuri da labari na karatu
Masu aro da wannan Allah ya kawo mu ƙarshen shirin nagari na kowa a wannan mako sai kuma makon sama da yardarsa za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Kamin na madadin dukkan wakilanmu da kuka ji da kuma Chibahiro Dedone wadda ya daidaita sautin shirin a nan ni Sahabu Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku sai makon gobe.
Kafin mu ƙarƙare ga takaitattun labaran duniya.
Shugaban Amurka Barack Obama yana kira ga 'yan jam'iyyar Republican a majalisa su samar da kudin yaki da kwayar cutar Zika. Jiya Asabar Obama ya faɗa a jawabinsa na mako-mako cewa tun watanni shida da suka shige ya gabatar da buƙatar samar da kudi na gaggawa da ƙwararrun aikin jinya suke buƙata su yaki cutar Zika amma majalisa ta ce a'a. A maimakon haka shugaba Obama ya ce ya zama tilas mai amfani da kuɗin da muke bukata mu ci gaba da yakar cutar Ebola da cutar sankara da kuma sauran cututtuka. Obama ya ce ba za a iya ci gaba da tunkarar matsalar ta wannan hanyar ba kuma majalisa ta tafi hutun mako 7 ba tare da ɗaukar matakin kare Amurkawa daga kwayar cutar ba. Shugaba Obama ya ce 'yan majalisar Republican suna buƙatar ɗaukar ƙwayar cutar Zika tamkar barazana kuma haka take su ɗauke shi da muhimmanci idan aka dawo Washington bayan hutun ranar ƙodago. Ɗan takarar shugaban ƙasa ƙarƙashin tutar jam'iyyar Republican Donald Trump ya yi alƙawari jiya Asabar cewa zai tasa fara ta sakiyar dubban bakin haure da ke Amurka ranar farko da zai fara aiki a matsayin shugaban kasa.
Da takaitattun labaran nan muka kammala shirin namu na yanzu sai kuma da la'asar idan Allah ya gwada mana ku sake jin wasu shirye-shirye yanzu a madadin abokan aiki da duka waɗanda suka taimaka muka gabatar muku da shirin ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri ku huta lafiya.